Nan Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31 25 da kuma 16 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni Za kuma iya sauraron mu a tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Sauraro, barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 11 ga watan Janairun shekara 2019. Amina Buhari auna ce tare da Zahrawa Aminu Fage a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 10 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai yuwa ya kusa ayyana dokar ta baci saboda takaddamar gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. Sojojin gamayyar da ke yaki da ISIS a Syria bisa jagorancin Amurka sun fara shirin janyewa bisa wani tsari. Wata kotun daukaka kara a Myanmar ta yi watsi da daukaka karar wasu yan jarida biyu masu aiki a Reuters suka yi.
Kanun labaran duniya kenan kuka saurara. To a Najeriya, ko kun san adadin kuɗin da ƴan ƙasa ke kashewa wajen sayan generator wutar lantarki da sauran da kuɗin sayan man fetur? Za ku ji ƙarin bayani. Sannan a Jamhuriyar Niger, za ku ji cewa wasu ruwa da tsaki a fannin tsaro sun dauki wasu matakan wayar da kan jama'a kan dokar ta baci da aka kafa a wasu yankunan ƙasar. Muna kuma tafe da wasu rahotanni da mashirin duniyar Amurka. Sannan za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta email. Amma da farko, bari mu fara da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. A kokarin da shugaba Donald Trump na Amurka ke yi na shawo kan ƴan majalisar dokokin tarayya Amurka da kuma sauran Amurkawa cewa akwai buƙatar a gina katanga tsakanin Mexico da Amurka. Fadar White House ta ce zai yi zaman tattaunawa kan batun tsaron kan iyaka da kuma lafiyar al'umma a yammacin yau din nan Juma'a tare da shugabanni a matakin jihohi da ƙananan hukumomi da kuma al'umomi. Trump ya ce ana buƙatar katangar saboda daƙile kwararar baƙin haure da safarar miyagun ƙwayoyi da kuma manyan laifuffuka. Trump ya ziyarci garin kan iyaka na McAllen a jihar Texas jiya Alhamis, inda ya ce ta yiwu ya ayyana dokar ta ɓaci. Auzami nasara kan wannan batun ta wajen daidaitawa saboda ina tsammanin daidaitawar nasara ce ga kowa a wun ayyana dokar ta ɓaci, in ji Trump. Sojojin gamayyar da ke yaki a Syria ƙarƙashin jagorancin Amurka sun fara janyewa daga Syriar. Gamayyar ta soji ta fara ɗaukan matakin janyewar daki-daki daga Syria. A cewar kanar Sean Ryan, mai magana da yawun haɗakar da ke yaƙi da ƙungiyar ISIS, ya ƙara da cewa saboda dalilai na tsaro ba za mu bayyana tsarin ficewar dalla-dalla ba da inda aka yi ficewar da kuma inda sojoji suka dosa. Tun da farko a wannan satin, kiran da mai bayar da shawara na ƙasa kan tsaro John Bolton ya yi na tabbatar da kariya ga mayakan Kurdawa na YPG da ke Syria a matsayi ɗaya daga cikin sharuɗan janyewar Amurka daga Syria ya fusatar da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan, har ta kai ga shugaba Erdogan ya ki ganawa da jami'in na Amurka Bolton. Mayakan na YPG muhimman abokan Amurka ne a yakin da take yi da ISIS. To amma Turkiyya na musu ganin 'yan ta'adda masu alaka da wata ƙungiyar 'yan tawaye da ke Turkiyya. Shugaban Turkiyya Erdogan ya yi gargaɗin cewa an kammala shirin ɗaukar matakin soji kan NYPG. Ya ƙara da cewa kwanan nan za mu daura damarar kawar da waɗannan ƴan ta'adda da ke cikin Siriya. A yau Juma'a, kotun ɗaukaka ƙara a Myanmar ta yi watsi da ƙarar wasu ƴan jarida masu aiki a Reuters biyu suka ɗaukaka kan hukuncin da aka zartar musu na ɗaurin shekaru 7 a gidan yari. An kama su Wallon da Kasuo a watan Disamba shekarar 2017 akan karya dokan Myanmar ta kiyaye sirrin gwamnati. Alƙalin da ya yanke hukunci ya ce ‘yan jaridar ba su ba da wata gamsasshiyar shaidar da za ta iya wanke su ba. Da yake karanta hukuncin, alƙalin babban kotun Aung Naing ya ce hukuncin ya yi daidai da laifin da suka aikata. Mutane biyun sun ce an kama su bayan wata gadar zare da ‘yan sanda suka shirya musu saboda kawai su daƙile rahotannin da suke bayarwa kan kashe-kashen tsirarin musulmi da ke ƙabilar ‘yan Rohingya. Babban editan kafar yaɗa labarai ta Reuters Stephen Adler ya faɗa a wani rubutaccen bayani cewa mutanen biyu na ci gaba da zama a tsare saboda dalili guda. Dalilin kwa shi ne waɗanda ke mulki na yunƙurin danne gaskiya. Labaran na zuwa muku ne da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban kamfanin Nissan, Carlos Ghosn, yana fuskantar sababbin tuhume-tuhume biyu a kan zargin aikata wasu laifuka da suka shafi batun kuɗi. A cewar loyansa, masu gabatar da ƙara na Japan sun tuhumi Ghosn da laifin cin amana saboda ya ɗora wata asarar da ya yi a wata harka ta kansa ga kamfanin Nissan a shekarar 2008. Tuhuma ta biyu ita ce zargin cewa ya ƙi bayyana wani kaso na kuɗaɗen da aka biya shi na tsawon shekaru 3, wato daga shekarar 2015 zuwa 2017. Kamfanin na Nissan ya faɗa a wata takardar bayani cewa kamfanin na Nissan ba zai yarda da duk wani laifi ba, kuma tana kiran a ɗau tsauraran matakai. Sababbin tuhume-tuhumen guda biyu su ne a baya-bayan nan a jerin laifuffukan da ya yi.
Zahra Aminu Fage kenan ta karanto muku labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, wutar lantarki babban matsala ce da ta jima tana ciwa 'yan ƙasar tuwo a ƙwarya, musamman yadda take shafar harkokin ƙananan kasuwanci. Wani ƙiyasi da aka yi ya nuna cewa Najeriya na kashe aƙalla dala biliyan 14 wajen sayan injinan janareto da sayan man fetur ɗin da za a zuba a ciki, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Timothy Obiezu da Muhammad Lalo ya fassara.
A nan a bayan mimakin ne yake ƙoƙarin tayar da injin ɗin janaretonsa. Ya jima yana gudanar da harkokin kasuwancinsa a haka, tun bayan da ya kammala karatun digirinsa a fannin kwamfuta a shekarar 2010. Kamfaninsa na dogaro ne a kan wutar lantarki da hukumomi ke bayarwa a da, amma a mafi yawan lokuta yakan zama mai dole ya yi amfani da janareto. Idan ka lura, samun wutar lantarki ya taɓarɓare tun daga jiya. Na kasa yin wani aikin a zo a gani. Ya zama dole na je gidan mai na siyo fetur. Sayan man kuma yana haifar min da gibi a samuna. Mafi akasarin masu harkokin kasuwanci irin su Michael na fuskantar irin wannan kalubale. Cikin shekaru 10 da suka gabata, amfani da injin ɗin janareto ya ƙara matuƙa a Najeriya. A Najeriya da ƙalla dala biliyan 14 ake kashewa a duk shekara wajen sayan janareto da man fetur da kuma fannin da ya shafi musu gyara, wanda adadin wannan kuɗi ya kai sama da kashi 50 na kasafin kuɗin Najeriya na shekarar 2018. Yayin da kan ke damun 'yan ƙasar da dama, masu sayar da janareto irin su Arenze Esigbunam na cin karansu ba babbaka. A da nakan sayar da kayayyakin wuta ne sai na ga ana yawan neman janareto. Hakan yasa na watsar da harkar sayar da talabijin da sauransu. Na koma harkar sayar da janareto. Kaga kamar yau, har na sai da guda 3. Kashi 18 ne kacal cikin kashi 100 na wutar lantarkin Najeriya ke fitowa daga tsaftattun hanyoyin samar da wutar lantarki na zamani. Ƙwararru sukan zargi hukumomi da kin samar da wasu hanyoyin tatso wutar lantarki da ba su da illa, kamar hanyar yin amfani da hasken rana ko ta iska, lamarin da ya sa mafi aksarin harkokin kasuwanci ke dogaro da generator.
Every household has a generator.
Jaya gaskiya kenan, wani ƙwararre a fannin samar da wutar lantarki yake cewa kusan duk gidan da ka leka zaka ga suna da generator. Mu kusan duk shagon kananan kasuwanci da ka leka zaka ga suna da generator. Sannan kusan duk manyan kamfanoni ma haka, wasu ma suna da kananan tashoshin samar da wutar lantarki, amma ba ko ɗaya daga cikin su da aka haɗe da ainihin tashoshin wutar lantarki na ƙasa. Saboda haka zaka ga abun bai yi ma'ana ba, kuma tasirin da hakan ke yi shine Najeriya ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen da suke da tsadar yin kasuwanci.
The cost of doing business in Nigeria is one of the highest in the world.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na ɗaya daga cikin wakilai 200 da suka halarci taron da aka yi a Poland domin tattaunawa kan sauyin yanayi a watan da ya gabata. Manufar taron da ita ce kowace ƙasa ta rage hayaƙin da take fitarwa domin a daƙile matsalar ɗumamar yanayi da maki 1.5 na degree Celsius. Sai dai Najeriya ita ce ƙasa a nahiyar Afirka da tafi kowace arzikin mai, kuma ita tafi kowace sayan generator. A wata hira da muryar Amurka ta yi da shugaban Muhammadu Buhari, Ali Mustapha Sokoto ya tambaye shi irin matakan da suke ɗauka domin inganta wutar lantarki.
Amma ina fata za ka tambayi mutane ko ka tafi kan titi ka tambayi mutane a wasu garuruwa, da wutar lantarki awa nawa suke samu cikin awa 24 na rana? Awa nawa suke samu yanzu masu yin sana'o'i, tun daga masu yin kwaskwas zuwa masu sai da ruwan sanyi? Da ko ne da ɗan na'ura ƙurƙurƙurƙur ta yin lantarki guda nawa yanzu sun ajiye su suna samun lantarki suna yi? Wannan shine babban hanyar da za ka samu gaskiyar ƙoƙarin da wannan gwamnati ta yi ta kawo lantarki. Kuma lantarkin nan yanzu na amfani da rana da na amfani da gas. Na amfani da rana shi muke kokari idan za mu samu kuɗi mu sashi a wurare da dama. Rana dai Allah ke kawo ta, ba mai sa ai zanga-zanga ake. Su masu inda na gas yake, wato wanda ake yi manya-manyan nan, sai su zo ko su karye layukan ko su fasa bututun da ke kawo iskan gas ɗin wurin, shi ya rika tsaida mu.
Ƙwararru sun ce zai yi matukar wuya Najeriya ta kawar da injinan generator sama da miliyan 60 da ke gidajen mutane da wuraren kasuwanci. Lamarin da ake ganin zai iya shafar ƙudurin da aka saka a gaba na magance matsalar sauyin yanayi.
To, hukumomi a Jamhuriyar Nijar tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu zaman kansu sun ƙaddamar da wani shirin wayar da kan jama'a a Tilibiri dangane da dalilin su na kafa dokar ta ɓaci a garuruwan da ke fama da matsalar ta'addanci. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemumuna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Lura da yadda wasu daga cikin mazauna gundumar Torodi da Sai da Makalandi ke korafi a game da dokar ta ɓacin da aka kafa musu a ƙarshen shekarar da ta gabata, yasa hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu so matuntubar hulkunonin al'ummar wannan yanki don samun nasarar wannan mataki mai nasaba da yakin da Jamhuriyar Nijar ta kaddamar da 'yan ta'adda a kan iyakokinta da ƙasashen Mali da Burkina Faso. Shugaban ƙungiyar Transparency International Reshen Torodi, Habibu Umaru, ya yi min ƙarin bayani ta wayar telefon.
Wannan suka harci taron, abu na farko dai shine Prefect in Torodi a matsayin shi na responsible na farko ina jihar Torodi da diftocin da a cikin ya Torodi da duk wani responsible da ka sani na FDS da chef de canton in Torodi. Sun ce mutane suna roƙon mutane da cewa mutane su ba da haɗin kai da gudunmuwa, wanga abu shi kawai ne ake tsammani da in an yi shi an samu canji cikin abubuwa.
Me dalilin da ya sa su mutane suke nuna kin amincewa shi wannan mataki na dokar ta ɓace da aka ɗauka a wuraren da ke da matsalar tsaro?
Mutane sun nuna da cewa wannan dokar ta ɓace in an sata cikin jiha, harkokin jiha kina ragewa ne. Saboda su mutane bayani da cewa injina ba su yawo cikin darana ba. Saman guduran kawai ne injina za su yi yawo, amma in an diba cikin ƙauyuka kenan ko da rana injina ba su yawo. Sannan daga ƙarfe 10 na dare ta yi hatta da motoci ba su yin zirga-zirgarsu, za su tsaida ne sai zuwa ƙarfe 6 na safe.
Bayanai sun yi nuni da cewa an fara samun fahimta a sakamakon irin waɗannan tararraki na canza yawo a tsakanin mahukunta da talakawa.
Gaskiya akwai waɗannan ada kamar a yi wani taro, gaskiya suna adawa da wannan doka ta ɓaci, amma a yi taron da aka yi saura a cikin su in sun gane sun gano ma'anar doka ta ɓaci. Sai dai ba a rasa dai waɗannan su har yanzu dai abu su ji daɗin abun ba.
A ƙarshen watan Nuwambar 2018 ne gwamnatin Nijar ta ba da sanarwar kafa dokar ta ɓaci a gundumomin Sai da Torodi da ke yankin Tilaberi, bayan la'akari da yawaitar hare-haren ta'addancin da ke sanadiyar asarar rayukan kwararren hula har ma da jami'an tsaro. Matakin da wasu mazaunan wannan karkara ke gunaguni a kansa saboda cewarsu barazana ce ga harkokin yau da kullum. Duba da irin kuma bayan tattalin arzikin da ake fuskanta a wasu garuruwa makwabta biyo bayan kafa dokar ta ɓaci, in ji su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mummuni Barma. A jamhuriyar Nijar har ila yau kungiyar Alternative Escape Citoyen tare da haɗin gwiwar wasu kungiyoyin fararen hula sun gudanar da wani taron gangami game da haƙƙin samun wadataccen abinci, inda suka ce gwamnati bata cika alƙawari na cewa da ta yi za ta ware miliyan 290 ga fannin noma da kiwo a kasafin kuɗinta ba. Ga Tamar Abari da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Jori Ibrahim, ɗan ƙungiyar Alternative Espace Citoyen, ne ya yi ƙarin haske kan zagayen da suke yi a cikin ƙasa.
Saboda ya zama haƙƙi ne da an rubuta shi cikin kundin tsarin mulki na ƙasarmu da ake cema constitution. Mun aka ƙara jaddadawa ciki da nauyi ya rayu ta ga wayan gwamnati in zai tsara kasafi na kuɗi na ƙasa ya zama na ya sa kuɗi isasshu cikin abin da shahi noma da kiwo a ƙasarmu ta Nijar don a samu a murƙushe matsala ta ƙarancin abinci. To shi yasa duk shekara muna diba cikin kasafi na kuɗi na ƙasa mu ga wai gwamnati me yake nan yana sa a cikin wanda ya shaya wannan. Saboda ƙasar mu kowa ya sani da noma da kiwo musamman su ne suka zama shika-shikan arzikin ƙasar mu. Fiye da kashi 85 cikin 100 na 'yan ƙasar mu sun dogara ne ga noma da kiwo.
Ƙungiyoyin sun lura da rashin cika alƙawarin gwamnati na yadda ya ayyana a cikin kasafin kuɗi a fannin noma da kiwo, inda ya ce zai zuba miliyar 290.
Alƙawarin da ya ɗauka ma 'yan ƙasa bai nan ga cika su. Saboda mi wannan shekarar da muke ciki da ake cema 2019 shekara ta 2021 babu. Gwamnati ya ɗauki alƙawarin zai sa bisa kan abin da shahi noma da kiwo cikin alƙawarin da ya ɗauka lokacin yakin zaɓe miliyar 290 kusan 300 kenan. Da muka diba shekara ta bana abin da ya rubuta a minista mai kula da harkar noma da kiwo bisa kai ba miliyar 100. Miliyar 100 babu ne, 90 miliyar kenan. Kenan wanda ya alƙawalin zai sa miliyar 290 ya zo bai kawo 100 ba bai cika alƙawali ba.
Hakan ne kuma ya kai kungiyoyin kira ga gwamnati kan muhimmancin noma da kiwo a wannan ƙasa ta Nijar.
Shi muka jawo hankalin gwamnati muka ce wannan abin bai kamata ba. Haraka ta noma da kiwo ƙasar mu ba haraka bace ta wasa. Haraka ce wadda tana da alaka ƙwarai ga kwanciyar hankali. Saboda mafi yawan mutane sun dogara ga wannan ayyukan, in ya zama na ba a kawo taimako ingantacce ga mutane na karkara wannan abun yana iya kawo haɗari da yawa. Ya kuma tilasta ma gwamnati ya ɗauki doka da ake cewa luwa wadda za ta kawo tsarin takamaimai dalla-dalla yaya ne za a bi wannan hanya a samu a tabbatar da hakan ta zo. Watan Nuwamba na shekara ta 2010 da aka kafa da wannan constitution har rana wata yau gwamnati bai ɗauki wannan doka ba. Shi ne muka ce to wannan abun ya kamata duka 'yan ƙasa su san. Muna yawo muna zagaya muna gaya ya kamata wannan doka a dauke ta, shi kuma kuɗi ya kamata a sa, saboda aka ce hannu guda bai wanke kashi.
Su ba mahalarta taron sun ce sun karu.
Da Rahman Sani, gaskiya mun karu kwarai. Mun san yadda gwamnati take tahiya da al'amuran ta dangance da ma kasafin kuɗi. Yadda ya kamata kowace gwamnati ta hidda kashi 10 cikin kasafin kuɗi na ƙasa domin a sa su cikin noma da kiwo.
Ashe talawali wanda ake kira buzuwa. Wannan haske da suka bamu ya ƙayatar da mu, mun ji daɗi kuma ya bamu dama mu ma mu san me muke so kuma me muke shira kuma ya kasance mu kanmu mu san ciwon kanmu. Lalle karuwa ce ta duka al'umma wanda su ne jama'a ba kaɗan ba, maza da mata sun taru kenan an waye ma kowa kai.
Maga takarda na biyu na ƙungiyar ɗaliban jami'a da magara, ya kamata a ce kowane lokaci a samu ƙungiyoyi irin wa'anga wanda za su waye ma 'yan ƙasa kaninsu dangance da yanda jagoranci yake a cikin ƙasa.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da madara a jamhuriyar Nijar.
Tamar labari kenan. Kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ke cewa karfe 10 na safe da minti 20. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai tattauna ne kan batun rufe wasu ma'aikatan gwamnatin kasar, matakin da ya samo asali daga takaddamar gina katanga tsakanin kan iyakar Amurka da Mexico. Takaddamar da ake yi tsakanin fadar shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki, musamman ma na bangaren 'yan Democrat. Sunana Mahmud Lalo. Yau an shiga yini na 21 kenan da rufe wasu ma'aikatan gwamnati. A daidai lokacin da aka gaza cimma wata matsaya tsakanin shugaba Trump da 'yan majalisar dokoki. A baya-bayan nan ne shugaba Trump ya bayyana cewa nan ba da jimawa ba, zai amfani da karfin ikonsa na shugaban kasa ya ayyana dokar ta ɓaci kan batun samar da tsaro akan iyakar kasar ta Amurka. Matakin da ya ce zai bashi dama ya ɗebo kuɗaɗen da aka ware wa dakarun kasar domin gudanar da aikin kota kwana. A wannan makon mai karewa, bangarorin biyu suka baje hujjojinsu a gaban Amurkawa domin neman goyon bayan gina katangar ko akasin haka. Sannan an yi wani zama a ranar Laraba bayan jawaban da Amurkawa suka saurara daga bangarorin biyu, wanda shi ma ya citira, wanda kuma za a iya cewa an tashi baran-baran. Amma gabanin zaman ranar Laraba, jawaban da shugaba Trump da bangarorin 'yan Democrat suka yi, wanda ya kama da muhawara, ya ja hankulan Amurkawa da dama.
In the last 2 years, ICE officers made 266,000 arrests.
Yace cikin shekaru biyu, jami'an tsaron iyakanmu sun cifke bakin haure 226,000 waɗanda an taɓa samun su da aikata manyan laifuka, ciki har da mutum 100,000 da aka tuhuma da waɗanda aka same su da laifi.
And 4,000 violent killings.
We don't govern by temper tantrum.
Shugaban marasa rinjaye kenan a majalisar dattawa Chuck Schumer yace ba a shugabanci da nuna fushi. Babu shugaban kasar da zai rika dukan tebur yana neman a biya mai wata bukata tare da yin barazanar rufe wasu ma'aikatan gwamnati.
We're treated as leverage.
To dangane da wannan jayayya wacce ta kici ta kicinyewa, na tuntubi Dr. Nasir Danmowa, malamin jami'a a Jeff Florida da ke nan Amurka, inda na fara da tambayar shi yadda yake ganin za a warware wannan matsala wacce ta sa ba a biyan dubban ma'aikata kuɗaɗen albashinsu.
Gaskiya zai yi walwala, saboda shi yanzu idan ya yadda da su cewa a buɗe gwamnati, to lalle ina maka tabbacin cewa da waya ya ci zaɓe, don saboda damar magoya bashi ba su da yawa.
To amma kai ana ka tunanin kana ga me yasa ya nace akan lalle sai an gina wannan katanga?
To gaskiya ni ga yadda fahimta ta shi ne. Wannan alƙawalin ya yi shi ne ba wai don ya yarda da cewa lalle zai iya wannan katanga ba. Domin da a ce haka ne, suke rike da Republicans kenan, suke rike da majalisar dokoki da abin nan majalisar wakilai, sannan su ne shugaban kasa. Amma bai yi wannan ba cikin shekara biyu, sai yanzu da Democrats suka samu galaba ga wanga zaɓe da aka yi 18. To yanzu kawai abin da ya sa kawai ya taso da cewa lalle yana son ya yi wannan katangar, saboda na gaya ma lokacin kusan ƙarshen wannan shekarar da ta wuce, ana batun sa hannu ga yarjejeniyar da suka yi tsakaninsu da 'yan Democrat da shi 'yan Republican nasu, cewa a zo a sa hannu don kar a rufe gwamnati, a ci gaba da wanzartar da gwamnati, sai daga baya a zo a yi wannan zancen na tsaron iyaka. Har yadda da wannan, to yanzu yana nan yana kokarin wani abu wanda ke ganin kila yake so ya amfani da shi, wanda kuma masana da yawa masu fashin bakin siyasa sun nuna cewa da shari'a sun nuna cewa in yi haka nan ya taka dokar kasa.
Yawa dama ina so in zo ga wannan tambayar, yana batun cewa zai amfani da karfin ikonsa na shugaban kasa ya ayyana dokar ta ɓaci domin ya samu wannan kuɗaɗe. Ya kake kallon wannan mataki da yake so ya ɗauka?
To gaskiya masana sun nuna cewa idan ya haka nan gaskiya taka doka. Na iya har su 'yan Republicans na saurare shi ga wani rediyo na NPR suna magana cewa lalle in yayi wannan, ko su suna iya ganin cewa ana iya tsige shi akan wannan saboda ya taka doka. Baka cewa kai an wanda wannan doka don kawai biyan bukatan wata bukata ta siyasa, ba wai lalle ta tunda wannan dokar ka san ba ta kawo sai in lalle akwai dalilin kafata sai an wanda wannan amma har kawai don ya biya bukatar siyasa sa in yi haka nan gaskiya su nuna cewa ana isige shakama
ka yadda da ikrarin da wasu ke yi na cewa shugaba Trump ya nace ne sai an gina wannan katanga saboda idan ba a gina ta ba ba zai ci zabe a shekarar 2020 ba
awo to gaskiya ne cikin senatorcin Lindsey Graham babba na kusa gare shi naji yana magana ga shekaran jiya ga CNN cewa lalle idan suka yadda ba a yi wannan katanga babba wai shi ba shugaban kasa ko su senatorci da sauransu da wuya su samu galaba ga wani zabe saboda mutane za su juya musu baya
to masu aro baki dai abin da ya sauka kenan a cikin shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu Dr. Nasir Damowa da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin baki din sa ni Mahmud Lalo nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
to a gaye da Mahmud Lalo yanzu sai ka dan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro
Sabonmu na farko a yau ya fito ne daga Aliyu Usman Takalafiya a birnin Kebbi inda ya ce ina kira ga Buba Galadima da ya rufa wa kansa asiri da daina cin zarafin mai girma shugaban kasa wato General Muhammadu Buhari daga ƙarshe nake sanar da Buba Galadima da ya sani cewa idan tsoho bai ji kunyar hawar jaki ba ba yadda za a yi jakin ya ji kunyar tayar da shi da kuma sako na gaba daga Aminu Adamu Malam Maduri da Haruna Tela a jihar Jigawa su kuma suka ce assalamu alaikum muryar Amurka dan Allah ku bamu dama da mu mika sakon ta'aziyya ga al'ummar jihar Nasarawa a bisa rasuwar mai martaba sarkin lafiya Dr. Alhaji Isa Mustafa Agwai na daya Allah ya ji kansa da rahama ya kuma bai wa iyalansa hakurin jurewa sai kuma sako daga Hajiya Binta Women Leader Doguwa ita kuma ta ce a yau ina jinjina wa gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje na amincewa da biyan sabon albashin 30,000 da kuma karawa ma'aikatan naira 600
yanzu kuma sai labarai a takaice na shirin inganta rukunin jiragen yakin ta samfurin jet kirar Amurka to amma da yiwuwar ta soke shirin ta na sayan jiragen yaki samfurin F-35 waɗanda suka fi inganci wanda hakan ke nuni da cewa duk da kudirin Amurka da Taiwan na adawa da China akwai iyaka da haɗin gwiwa dake tsakanin sojojin Amurka da Taiwan rundunar sojan Taiwan za ta samu rukunin farko na jiragenta samfurin F-16 da aka inganta a farkon shekarar nan ta 2019 to amma sojin Taiwan waɗanda suke a matsayi na 24 a jerin sojojin da suka fi ƙarfi a duniya mai yiwuwa ba za su samu jiragen sama samfurin F-35 daga kamfanin Amurka Lockheed Martin da ke nuna sha'awar hakan a baya a cewar wani mai lazarin al'amuran tsaro a kokarin shugaba Donald Trump na Amurka ke yi na shawo kan yan majalisar dokokin tarayya Amurka da kuma sauran Amurkawa cewa akwai buƙatar gina katanga to jama'a da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da misali karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana inda zamu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin Zahra Aminu Fagi da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin sai kuma injiniyan mu na yau Amina Buhari auna ke cewa sai mun hadu insha Allah a shirin mu na dare